Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 13 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi kan wasannin kwallon kafa a Najeriya da Ghana sun ce suna da kwarin gwiwar kasashen biyu za su taka rawa sosai a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka fara yau. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin labaran wasanni a takaice daga Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin London a yau Asabar, wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga Falastinawa. Wannan tattaki wanda yana ɗaya daga cikin jerin wanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa. Hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin na London ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da ƙananan yara ke ciki a yankin Gaza. Jami'an tsaron London sun ce 'yan sanda 1,700 aka baza a birnin, ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan birnin na London. A gobe Lahadi za a yi kishiyar wannan zanga-zanga wacce za ta nuna goyon baya ga Isra'ila a birnin. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito wasu shaidu suna cewa hararen da Isra'ila ta kai a ranar Juma'a sun fada kan garuruwan Khan Yunis da Rafah da ke kudancin yankin na Gaza. Kamfanin da ke samar da intanet a yankin ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta Juma'a sanadiyar hararen na Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun ce sun halaka mayakan Hamas 3 waɗanda suka kai hari wani matsugunin Yahudawa a yankin da Isra'ila ta mamaye a yammacin kogin Jordan. Cikin wata sanarwa da suka fitar, dakarun Isra'ila sun ce mayakan sun kutsa kai ne zuwa cikin yankin Adora, mai tazarar kilomita 20 daga birnin Hebron. Hukumar Alazai ta Ghana ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar yin aikin hajjin shekarar 2024 da ma'aikatar aikin hajji, wato ma'aikatar aikin hajji da umara ta ƙasar Saudiya, kamar yadda za ku ji wannan rahoto da Hawawu Abdul Karim ta aiko mana daga Accra.
Wannan yarjejeniyar yana nufin ma'aikatan aikin hajji da umara ta Saudiya za ta fara hulɗa da hukumar Alhazai ta Ghana, wadda zai hada da rabon kaso, wato adadin mutane da za su tafi ƙasar Saudiya daga Ghana, da kuma sauran muhimman shirye-shirye tsakanin yanzu har zuwa lokacin yin aikin hajjin bana. Shugaban hukumar Alhazan Ghana Alhaji Ben Abdullah Banda ya ce hukumar Saudiya za ta dau matakan hukunta masu amfani da bizar yawon bude ido domin gudanar da aikin haji. Sun tabbatar mana da cewa za su samar da tsauraran matakai domin tabbatar da cewa mutane ba su yi amfani da bizar yawon bude ido wajen gudanar da aikin haji ba. Za su sanya wasu ƙarin matakai domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata hakan. Kowace shekara dai aikin hajji a Ghana na zuwa da nasa kalubale, kamar yadda wasu jama'a a kasar suka bayyana.
Sunana Shafatu Bila Ango. Kamata a ce kowanne shekara aikin hajji yayi kyau ya fi wancan shekara. Bai kamata a ce kullum matsalan da ake fuskanta shine ba kullum, a'a. In kika duba lamarin wayanda aka karbi kudin su aka musu fake visa ga, bai dace ba. Mutane ga sunan tsofaffi yayi kyau ba gaskiya. Ba ka san kan da mutum yayi ya samu kudin shi ba, ko jima wanda mutum yayi yana tara kudi saboda shi ma ya samu burin shi a ce shi ma ya yi aikin hajjin da. Sha za a ce ga suna an kai su abin kunya, an komo da su gida saboda musu fake visa.
Ko dai suna mu gaji Abdulsalam batun numbers din da ake dauka. Ya kamata a ce ai mu mutane ana cika musu alƙawari, saboda bai zai yiwu a ce yau misali ke shi wannan an dun karbi masa visa da komai, sai bayan an je ma hajji kaf da komai sai kawai da an ce ai jirgi ya wuce da mutane 800 su ai ba za su samu zuwa ba. Ya kamata a ce hajji ba su kokari su duba muna lokacin tashi wannan nan daga so ɗayan nan Allah kadai san ran da zai ke dawo zai saki komawa maka wannan na shikenan har abada har yi mutu zai saki komawa maka, sannan kuma ce bai ga kabarin manzo Allah ba, bai je garin manzo Allah ba.
To na ji bake magana, indan mutun ya dauki tourist visa shi ya je da shi aikin haji ko kasa mai sulki dai ban ga kaman akwai matsala akan haka ba. Kuntawan dai bai dace ba, shi dai in dokan kasa yayi hani ne kan haka. Don indai yau dai ina da tourist visa yana active dai da in bar shi ya expire gwamnati na dauki na je da shi.
Shugaban kamfanin jigilar mahajjata a Ghana kamfanin Alhaji Albana Travels Limited. Alhaji Garba Ibrahim ya ce lokaci ya kai da hukumar aikin haji ta Ghana za ta rage kuɗin zuwa aikin haji.
Mu ne kuma ta wurin haji board din nan. Wuri ya kamata a duba a ga kaman to ai mutane da suka tayi wurin da saboda arha suka tayi wurin. Shi yasa yanzu ne manyan bunnan zamu yi kamata mu zamna da su ma su ga kaman wani irin raguwa za su yi ma mutane kan aikin haji. To haka ya samu kaga nan ga kuma an samu jama'a amma idan ba a iya an yi shi haka nan ba shi mutum ya san kaman iya je ya aishi wannan tourist visa na zuwa da komowa ba wani kuɗi da yawa zai kashe ba ai ba zai zo nan ga wurin haji ba da zai zo biya kuɗi wurin mu ba.
Hawa Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra Ghana.
A gaida Hawa Abdulkarim ƙarshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da aka fara gasar cin kofin nahiyar Afirka yau Asabar, masana'a Najeriya da Ghana sun nuna ƙwarin gwiwa kan cewa ƙasashen biyu za su taka rawar gani a gasar wacce ƙasa Ivory Coast ke karɓar bakunci. A shirin taskar BOA Hausa na muryar Amurka, Zahara Aminu Fage ta tattauna da masanin wasan ƙwallon ƙafa a Najeriya, Shehu Dukku, da kuma masanin wasan ƙwallon ƙafa a Ghana, Tawfiq Abdulkadir Sani, waɗanda suka ce 'yan wasan ƙasashen biyu za su fitar da ƙasashen kunya.
Ya kake gani 'yan wasan da aka zaɓo da za su buga wa Najeriya a wannan gasa, kana gani za su fitar da ƙasar daga kunya?
Najeriya kullum muka shiga ne shiko dama minimum shine wanda mun matsakaici kokari shine mu kai ga buga wasan wasan da karshe mun ba mu kai nan ba dan wani abu da muka yi ba daidai ne ba to wannan ɗan wasan da muke da su ai muke da zakaran ɗan wasan wani Afirka gaba ɗaya to ko shi kare ya isa ya dauki timin gaba ɗaya in sallar suka kai kamar yadda ake misali Messi da Argentina misali ko a ce Ronaldo da Portugal zai iya jan timin gaba ɗaya tunda kowa na ganin shi kowa ya sa karfi kuma ka duba dai inda wasan ƴan gaba ne duk Afirka ba tun da suke da ƴan gaba da suka kai so matsalar mu kawai muka gyara mai tsaron gida aka gyara masu tsaron baya sauran komai zai tafi yadda ya kamata saboda haka muna kyautar tsammanin wannan karan kamar yadda muka sa rai muka sa niyya aƙalla a lalace kwana hama za hama ta insha Allah sai mun kai wasan mun buga wasan ƙarshe kuma kan kaje wasan ƙarshe komai sai da Allah ya
Tawfiq Abdulkadir Sinu ya kake gani 'yan wasan da aka zabo da za su buga wa Ghana a wannan gasa kana ganin za su fitar da kasar daga kunya
an ka duba in kana da yaran kanka ma in kana neman wani ka aike shi ba duka kake aika ba kana duba cikin su ka kira wani ka aike shi wannan na nuna cewa yaran ka ne amma ka san wanda zai iya yayi ma aiki yanda ya kamata saboda wannan in ka duba players da coach ya kira su a kan wanga kafa ina ga kaman akwai players da daman da ba kira su ba amma duka ka bar ma coachin don shine jagoran timin kuma ya nuna cewa kaman wayanga mutane za su iya su min aiki yanda nake so inde haka nan ne ba ka iya ka takura mai sosai ba ka nan ba da akwai sunan nake da dama da zan iya kira sunan nake su da ba kara su kai ba amma wanda aka kira su kuma ba kan wallasa bane don ka duba timin da aka kira akwai Kudus Muhammad ciki akwai captain mu Andrea Yu kuma an ka duba tournament din da ake bugawa ga Andrea Yu na cikin players uku da za su zo tournament din da za su set new record ko ko za su equal record din da aka tun set appearance at the AFCON for 8 times Andrea Yu Yusuf Sakni na Tunisia sannan kuma Max Gradel na Cote d'Ivoire so banda wannan Andre kuma is a player with the highest number of games daga AFCON currently yana da 34 matches Rigobert Song na da 36 lo shin Andre ayu ya samu first group stages na ma ya samu matches ya buga duka tankan ya set new record. Wannan na gwada cewa kaman Ghana na zuwa tournament nan not just with anybody but with experience and quality. Na tun kira sunan Kudus, akwai Majid Ashimeru, akwai Usman Bukari, akwai players da dama, Joseph Pencil da su saura. So gaskiya batun players dai na imani Ghana na da players wanda ya saura duka ne coaching su ya iya ya gama su in ya so su yi aikin nan yanda ya kamata su samu results.
To madalla a gaida Zahra Aminu Fage, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na soshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama game da ƙasar Palestino, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Ku bani tarihin Palestino da ke zirin Gaza. Shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Palestinawa da ke fafutukar neman ƴancin ƙasarsu daga ƙasar Isra'ila? Mai tambaya a Tahiru Hashimu, garin Yarima, ƙaramar hukumar Gasol, Taraba, Najeriya. Ina ne ƙasar Isra'ila take kafin Isra'ilawa su mamaye ƙasar Palestino? Kuma daga ina ne Isra'ilawan suka fito? Mai tambaya Malama Messi Joseph daga Shandam, jihar Plateau, Najeriya. Salam VOA Hausa, zuwa ga filin ansoshin takardunku. Don Allah ku bincika mun takaitaccen tarihin ƙungiyar Hamas da kuma tarihin yankin zirin Gaza. Mai tambaya Bello Isiyaku Birin Fulani, ƙaramar hukumar na faɗa, jihar Gombe, Najeriya. To idan malamai masu tambaya a Tahiru da Messi da Bello da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin da wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda zai dan koma baya ya dora daga fasalin ƙasar Palestino.
Magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya. A takaice bara mu iya mu baku wannan labari ba, amma da cikin minti ɗaya zuwa biyu, ita ƙasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu din nan duk suna da tarihi a wannan wuri, amma wanda yake da tarihi mafi kusa-kusa nan su ne Larabawa. Wato Yahudawa sun zanna tun zamanin Annabi Musa da muke magana nan, kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce, amma daga baya an watse har Allah ya kawo lokacin Annabi Isa. Annabi Isa ma ya zanna da su, har ma a tarihi ya nuna su suka kashe Annabi Isa. Da suka kashe Annabi Isa ba su yarda da addinin sa ba. Kiristoci suka tashi a wannan wurin da Larabawa, daga baya su Yahudawa suka watsi suka shiga duniya. Larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin Musulunci a kusa da su nan kasar Saudi Arabia. Yayi yawo ya shiga kasashen Larabawa gaba daya. Wannan wurin ta fi shekara 1000 da wani abu, yana karkashin dalar Musulunci. Larabawa su suka yi wannan wurin shekarun baya. Yahudawa suna yawo a duniya, sai America da England suka ce gara a nemo inda asalin waɗannan mutanen suke a mai da su, domin America ta lura da rigingimu da fitina Yahudawa, sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda a tarihi ya nuna suke. Aka ce a asalin tarihin su a can ƙasar Palestine, suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su, wato wannan Jerusalem da muke magana. Don haka Amerika ta taimake su da Ingila, a takaice kawai za mu yi magana nan. Amerika da Ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su. Aka taimaka aka wannan wurin Palestine lokaci tana karkashin mulkin mallaka na Turawa, wato Turawan Ingila. Don haka Ingila ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa Isra'ila yanzu, ta ce to wannan wurin ya zama kasar Isra'ila, ko kuma Palestine ku zanna a wannan gefen. Palestine kuma suka ce ba su yarda ba, domin a ganin su cikin kasan su ne aka zo aka yanka aka fitar da kasar Isra'ila. To amma lalle America da England sun bibiya suka tabbatar sai da aka kirkiro wannan kasar. An kirkiro ta ne on 14 May 1948, wannan 1948 ake cewa Declaration of State of Israel, wanda Ingila ta yi tare da support na America, asali za ka ce gurin Palestine ne da kuma na Larabawa ne da Kristoci da suke a wannan wuri, da Yahudawa suka dawo da ƙarfi da yaji, America ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da Ingila domin su rabu da su a ƙasashen su. Tarihi ya nuna sun addabe su a ƙasashen su suma, don haka suna bukatar fitar da su daga wurin su, su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a ƙasashen su. Don haka daga wannan 1948 din America ta ci gaba da taimakawa ita kasar Isra'ila, haka kuma England da sauran ƙasashe na Turai suka dinga taimaka mata. Amma mafi taimakon da ita kasar Isra'ila ta samu a duniya daga America ne, har ma a rubuce-rubucen takardu a duniya in ka duba za a ce maka ita Isra'ila wato state ne na America na 51, wato America tana da jihohi guda 50 ne daidai. Amma masu rubuta tarihi na duniya na international relations suna cewa kasar Isra'ila wato jiha ce na America na 51. Abin da ake nufi a nan, ai duk abin da kuka gani cikin Isra'ila daga America yazo, America yake taimakon su, America yake ba su. Haka America ta taimake ta har ta zama tana da ƙarfi na soja wanda duk ƙasashen Larabawa da suke wannan wuri Isra'ila ta fi su ƙarfi. Nuclear bomb da muke magana nan yanzu duk ƙasashen Larabawa wataƙila yanzu ba mai shi sai ita Isra'ila. Don haka kun ga taimako America ya mata ta samu ba kawai ƙarfin sojan ba, har ma ƙarfin kayan fada wanda Isra'ila suke da shi, ba wani ƙasar Larabawa da yake a nan tare wanda suke taimakon ita ƙasar Palestine wanda za su iya fada da ita ƙasar Isra'ila. Don haka a wannan tafiya sai ya zamanto duk ƙasashen Larabawa da suke makwabtaka da ƙasar Yahudu wanda aka ƙirƙiro ta 1948, haka kuma ƙasashen duniya manya-manyan isu su America din da Britain suka yi recognition, wato sun tabbatar sun amsa cewa wannan ƙasa ce mai zaman kanta wato ƙasar Isra'ila. Amma fa ku sani cewa a nan tafiyan suka gagara recognizing ita ƙasar Palestine ta zama ƙasar mai zaman kanta har yanzu. Shi yasa yake cewa Palestine Liberation Movement, Palestine Authority, Palestine YY, wayansu ƙasashe sun isu yadda ita ƙasa ce, amma ƙasashen Larabawa wanda suke makwabtaka da su da kuma wayansu ƙasashe na Turawan wanda suka zama neutral ba su damu da irin waɗannan da suke faruwa ba, su sun yadda da ƙasar Palestine a kan ƙasa ce mai cin kashin kanta. Don haka wannan rarrabuwar kawuna na duniya ya ƙara bawa Isra'ila ƙarfi, inda wata rabin duniya yana tare da ita, waɗansu mutane kuma ba sa tare da ita. Ita Palestine ma haka, waɗansu ƴan ƙasashen duniya suna tare da su, waɗansu kuma ba sa tare da su. Ita mutanen Palestine wato Larabawa nan da muke magana har yau su ba su yadda da ƙasar Isra'ila ba, a tunanin su dai su wannan ƙasar nasu ne, land din nasu ne, ba su yadda da Yahudawa ba. Kada wani yayi tunani wannan fada tsakanin Palestine da Yahudawa wato Isra'ila fada ne na addini, ba addini bane, fada ne na ƙasa wato land territory suke fada, ba addini bane. Don haka duk side na mutum yaje akwai Kristoci a Palestine, akwai Yahudawa a Palestine. Haka kuma in ka koma gefen ita Isra'ila zaka samu akwai musulmai a ciki, haka kuma akwai Kristoci a ciki, amma yawa-yawan Yahudu ne kamar yadda na ambata daga farko. Don haka wannan tarihin wayannan mutanen yana da dumbin yawa sosai. Abinda muka yi kokari mu fitar da shi wanda zai sa mutum ya gane shine ya sani mutane ne wanda suke zama a wuri daya, suna da bambance-bambance na addini, amma ba fadan bambance-bambance addini bane suke yi, suna fada ne akan territory nasu. To abinda yasa fadan ba zai kare ba, ita Isra'ila da Allah ya bata karfin soji da karfin tattalin arziki da sauransu, duk lokacin da suka yi fada da mutanen Palestine din nan sai su kara mamaye kasan. In an koma tarihi, lokacin da aka yi declaring Isra'ila a 1948, an bata daidai territory nata daidai garami haka, amma zuwa yanzu ta mamaye kasar Palestine gaba daya, ta cinye. Duk lokacin da aka yi fada akwai tarihi da yawa inda suka kai fada na kwana 6, na kwana 7, na sati 2, na kwana 1, duk lokacin da suka yi fada sai su tura Palestine zuwa baya su mamaye wurin su, su tura su su mamaye wurin su, su tura su su mamaye wurin su, har suka mamaye kasar Palestine gaba daya. Larabawa sun shigo su taimaka wa Palestine, amma sun gagara, ba su iya sun taimaka musu ba. Zuwa yanzu wurare masu muhimmanci a tarihin Palestine gaba daya ya koma hannun Yahudawa, har ma wannan masallacin Qudus da ake magana wanda Larabawa suke da alaka da wannan wuri, Musulunci yake da alaka da wannan wuri, Kristoci ma suna da alaka da wannan wuri, duk Yahudawa sun riga sun mamaye wannan wurin ya zama zama yana ƙarƙashinsu, sai sun ba wa musulmai ko kuma larabawa izini kamin su shiga waɗannan wurare, domin kuwa sun riga sun mamaye ya zama abin da United Nations yake kira occupied territories. A riga occupied nasu gaba daya ya zama yana ƙarƙashinsu. Har Gaza da ake magana din nan a wani lokaci yana ƙarƙashin Isra'ila, haka ita ma West Bank lokaci da dama yana ƙarƙashin Isra'ila. Don haka mutanen Palestine ba su da ƙarfin soja, ba su da ƙarfin tattalin arziki, suna zanne ne suna neman taimako. Yawan taimakon da suke samu suna samu ne abinda ake cewa humanitarian aid, wanda ake kawo wa ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasashen Turawa da kuma ƙasashen Larabawa, wanda ake kawo musu taimako. A cikin wannan kayan taimako da ake kawo wa ita a West Bank din da kuma Gaza, anan ake amfani da wannan kayan taimako din a karantar da yara, a gina asibitoci, a gina musu hanya da sauransu. Ba ƙasa ce wanda yake mai ƙashin kanta ba, wanda take da tattalin arziki na kanta ba, da sauran wasu abubuwa. Da shi yasa samun sauƙi na wannan fitina da yake wannan wurin yana da wahala. Amerika ta nuna inda take bukata, ita kasar Isra'ila take bukata. Abinda duk Isra'ila ta yi bata taba yin laifi a idon Amerika ba, haka ma bata taba laifi a idon ita kasar Britain ba. Wannan shine takaitaccen tarihi wanda zamu iya mu bawa masu tambaya. Sai dai garin bayani da zan yi shine maganan Hamas din nan. Lallai Hamas kungiya ce kamar yadda na faɗa na farko, wanda aka kirkiro ta domin fafutukan neman kasar Palestine ya zama kasa mai zaman kanta, wato gashin kanta. Na farko ta yi ta wa'annan fafutukan shekaru da dama, amma bata samu cimma burinta ba. Daga ƙarshe dai cikin wannan fafutukan nata, kasar Isra'ila da kuma kasar America da British suka tagin Hamas akan kungiya ce na ƴan ta'adda, da suka gagara samun abinda suke bukata. Duniya bata gane abinda suke bukata ba, sai suka koma amfani da ƙarfi, domin Isra'ila ta ci gaba da kuntuta musu da amfani da kayan ƙarfi. Don haka daga ƙarshe dai Hamas ta samu ta cimma burinta na kafa gwamnati a wannan Gaza. Da ta kafa gwamnati kuma, kaga in mutum ya kafa gwamnati ya kamata duniya su yarda da kai, amma a tun wannan lokacin daga Hamas ta kafa gwamnati a Gaza, America bata yarda da su ba, haka ma England bata yarda da su ba, haka ma Isra'ila bata yarda da su ba, amma talakawan Gaza sun yarda da su, sun suka zabe su. To 2006 din su suke controlling wannan wurin har zuwa yau, masha Allah. Ina dai tunani masu tambaya sun gamsu da wannan karamin bayani da muka ba su.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adamawa da ke Yola, Adamawa, Najeriya, da kuma wakilin ashiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado, da producer mu Fiona Nandudo Wamai, sai kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma sai a saurari. Madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice. A yau Asabar ne ake soma fafata gasar cin kofin nahiyar Afrika karo na 34 a kasar Ivory Coast, inda yanzu haka ake fafata gasar farko da mai masaukin baki wato Ivory Coast da kuma kasar Guinea-Bissau, inda yanzu haka ake fafata wasar a babban filin wasa na Alassane Ouattara dake Abidjan, babban birnin kasar, inda kasashe 24 za su fafata a gasar, ciki har da waɗanda suka daga kofin a gasar da ya gabata, wato kasar Senegal. Kasar Masar ce dai zakarar gwajin dafi a gasar nahiyar Afrika, domin kuwa ita ce ta daga kofin gasar har sau 7, ita kuwa kasar Kamaru a wajen gasar ita ce ta dauki kofin har sau 4, yayin da kasar Nigeria ke binta ta daga har sau 2. Dan wasan England da Manchester United Jadon Sancho ya koma tsohuwar kungiyarsa Borussia Dortmund a matsayin aro zuwa karshen kakar shekara ta 2023-24. A watan Yuni shekara ta 2021 ne dan wasan mai shekara 23 ya koma Old Trafford daga Dortmund kan kudi miliyan 73 tun a ranar 26 ga watan Agusta da ya gabata, rabon da dan wasan ya buga wa Manchester United wasa bayan da rikicin da ya faru tsakaninsa da kocin Erling Haaland wanda ya nemi ya rika fita aji sai shi kadai tun watan Satumba, ba damar sayar da dan wasan a sharadin aro aka mayarwa kungiyarsa ta Dortmund. Ta kuwa Newcastle a shirye take ta kyale dan wasan tsakiya na Brazil Bruno mai shekaru 26 ya koma Barcelona ko Real Madrid kan kasa da fam miliyan 100 a wannan kakar. Manchester United ta maida hankalinta kan dan wasan baya na Faransa Jean-Claude Todibo mai shekara 24, amma ba dole ne ta biya Nice kusan fam miliyan 52 domin sayen shi ba. Manchester da Chelsea na son dan wasan Sweden mai shekara 16 dake taka leda a Ajax Jona Kosi Asare, ita ma biya mini na nuna zawarcinta kan dan wasan. Yanzu kuwa sai mu dawo Nigeria, inda shugaban Nigeria Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin naira biliyan 12 na tawagar yan wasan Super Eagles da suka biyo kudaden su hade da basu sukan watanni 15 da kocin manyan tawagar kungiyoyin wasanni daban-daban suke bi. Tawagar yan wasa na Super Eagles da na mata yan kasa da shekaru 20 za su samu kudaden su na allowance din su da aka yi musu alkawari a baya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars ta nemi gafara gaban kwamitin ladabtarwa ta hukumar NFFL. Kungiyar ta Kano Pillars ta yi wannan roƙon ne bayan cin tarar kungiyar da aka yi har naira miliyan 12 saboda tarzomar da magoya bayan su suka jawo. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren kungiyar Sani Ibrahim ya fitar a ranar 39 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Ya abinda ya sauka kenan a shirinmu na wasanni a takaice. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To an bude gasar kofin nahiyar Afirka ta AFCON a yau Asabar a Abidjan, babban birnin Ivory Coast. Daga cikin zakarun 'yan wasan nahiyar da ke kokarin lashe kofin akwai Victor Osimhen na Nigeria, wanda shine lashe kamban zakaran dan wasa a nahiyar a bara. Akwai kuma Muhammad Salah na kasar Masar da suka fafata da Sadio Mane na Senegal da ta lashe kofin. Ana gudanar da gasar ce a karo na 34. Senegal dai za ta yi kokarin kare kofin wanda ta lashe a shekarar 2022 a Kamaru, yayin da kasashe irin su Nigeria, Morocco, Masar, Algeria da sauran kasashe suka yi yunkuro danganin sun raba ta da kofin. Kasashe 24 ne za su fafata a wannan gasa wacce za a kammala a ranar 11 ga watan Fabrairu. Wasa na farko na can yana gudana tsakanin Ivory Coast mai masaukin baki da Guinea-Bissau a filin wasa na Alassane Ouattara dake Evimpe mai wato daukan mutum 60,000. Yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin London a yau Asabar, wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga Falastinawa. Wannan tattaki wanda yana daga cikin jerin waɗanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa. Hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin London ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da ƙananan yara ke ciki a Gaza. Jami'an tsaron London sun ce 'yan sanda 1,700 aka baza a birnin ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan ƙasar ta Burtaniya.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da Fiona Wamai da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.